This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 13 da 19 da 25 da 31 da kuma mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya FM. Da kuma ana kuma iya jin mu yanzu haka ko kuma duk lokacin da aka yi bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama shan labarin duniya, za ku ji inda aka kwana game da budurwar nan wasila ta siyo wadda ta kashe mijinta da maganin kashe bera da ta sa masa abinci a saboda ta ce an mata auren dole. Kuma akan wannan auren dole ne muke son mu ji ra'ayinku.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba, wani sojan ƙasar Burundi ya rasa ransa a lokacin da 'yan sanda suke wata arangama da masu zanga-zanga nuna ƙyamar yunkurin da shugaba Pierre Nkurunziza ke yi na tsayawa takara a wa'adi na uku. Wani captain ɗin rundunar sojan ƙasar ya gaya wa kamfanin dillancin labaran AP cewa sojan yana cikin rundunar da ke ƙoƙarin hana 'yan sanda harbin masu zanga-zangar da ke jifa da duwatsu. Wannan sabuwar arangamar ta kauri ne yayin da shugaba Nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi har zuwa ranar 5 ga watan Yuni. Babu dai wani bayani da ke nuna cewa za a ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 26 ga watan Yuni. Shugabannin ƙasashen Afirka sun yi kira ga Mr. Nkurunziza da ya ɗage zaben saboda tarzoma da take fuskantar, wato da ƙasar ke fuskanta. Ya zuwa yanzu aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu yayin da 'yan sanda da masu zanga-zanga ke artabu. A dai makon da ya gabata ne shugaba Nkurunziza ya kauce wani yunkurin juyin mulki yayin da yake halartar wani taron ƙasashen yankin da ke tattauna rikicin siyasar ƙasar a wato Tanzania.
To a yau Laraba ne kuma shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce ƙasarsa ba za ta bai wa spektocin bincike na ƙasa da ƙasa damar zuwa wuraren da take gudanar da ayyukan kimiyya da ayyukan soja ƙarƙashin wata yarjejeniyar nuclear da giggan ƙasashen duniya ba. Haka kuma ya ce Iran ba za ta ba da kai bori ya hau ga buƙatun da suka wuce kima ba. Mashawarta daga Iran da ayarin ƙasashen da suka haɗa da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus da kuma Amurka suna ta aiki a kan dalla-dallan yarjejeniyar da za ta rage ko kuma ƙayyade shirin nukiliyan Iran. Idan har aka ƙulla yarjejeniyar, to za a sassauta wa Iran ɗin takunkumin da aka aza mata. A watan jiya, waɗannan wakilai suka cimma jadawalin yarjejeniyar kuma suka bai wa kansu wa'adin kan ranar 30 ga watan gobe na Yuni idan Allah ya kai mu na ƙulla yarjejeniya ta ƙarshe. Ana ci gaba da yin shawarwari a yau Laraba a birnin Vienna na ƙasar Austria da masana daga dukkan ɓangarorin.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta fitar da wasu takardu waɗanda ta ce ta samu a gidan tsohon shugaban Al-Qaida Usama bin Laden, wanda dakarun Amurkan suka kashe a Pakistan a shekarar 2011. Shugaban hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ta Amurka ya ce fitar da takardun ya biyo bayan wata natsattsiyar bita da aka yi a kansu. Kana yin hakan ya yi daidai da jaddada kiran da shugaba Barack Obama ya yi na a tabbatar da babu ɓoye-ɓoye a harkokin gwamnati kamar yadda tsarin tsaron ƙasa ya shimfiɗa. Takardun waɗanda aka fitar da su a yau Laraba sun kunshi wasiku da Usama ya rubuta iyalansa da wasu littattafai a harshen Ingilishi. A shekarunsa na ƙarshe a duniya, Usama ya kasance cikin takatsantsan ganin yadda ya dinga gargaɗin iyalansa da kada su sa a gano inda yake saboda ci gaba da aka samu a fannin kimiyyar siyasar sadarwa. A wata wasiƙa da ya rubuta wa ɗaya daga cikin matansa, Bin Laden ya gargaɗe ta da kada ta taho da komai a lokacin da za ta kai mai ziyara. Hujjarsa ita ce akwai ƙananan ababen naɗar bayanai na zamani da za a iya saka mata a cikin kayanta ba tare da ta sani ba, wanda hakan zai iya sa a san inda yake.
Ƙasashen Indonesia da Malaysia sun yarda za su bai wa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda aka yi ƙoƙarin yin fasakorinsu da suka rasa mafita a teku mafaka na wucin gadi. Yau Laraba aka ba da wannan sanarwar bayan wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen Malaysia da Indonesia da Thailand, waɗanda tun da farko suka nuna ɗari-ɗarin taimakawa 'yan gudun hijiran. Ministan harkokin wajen Malaysia Anifa Aman ya ce yarjejeniyar taimakawa 'yan gudun hijira ta tanadi cewa ƙasashen Malaysia da Indonesia za su ci gaba da ba da taimakon jin kai wa 'yan gudun hijiran da aka ƙiyasta sun kai 7,000. Haka kuma ya ce sun yarda za su bai wa 'yan gudun hijiran mafaka na wucin gadi bisa sharaɗin cewa ƙasashen duniya za su sake musu matsuguni cikin shekara ɗaya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muka gabatar da waɗannan labaran. Yau muka samu labarin cewa ba za a yi wa wasila tasiri wadda ta kashe mijinta a bara shari'a ba. A saboda haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa a Kano, Muhammad Salisu Rabiu, da ya binciko mana gaskiyar wannan labari, ga kuma tsarabar da ya aiko mana.
A yau ne gwamnatin jihar Kano ta miƙawa wata babbar kotun jiha da ke zamanta a ƙaramar hukumar Gezawa buƙatar janye tuhumar kisan kai da ake wa wata amarya mai suna Wasila Tasu'u, wadda ake zargi ta sanya wa angonta shinkafa ɓera a cikin abinci, wanda hakan ya sanadiyar mutuwarsa da kuma wasu mutane uku da suka ci abincin. Bayan lauya mai gabatar da ƙara ya miƙa wannan buƙata a gaban kotu, sai alƙalin kotun Justice Muhammad Yahaya ya bayyana cewa kwamishinan shari'a kaɗai ke da ikon miƙa irin wannan buƙata a gaban kotu, don haka ya ɗage sauraron ƙarar zuwa 9 ga watan gobe. To ko menene dogaran gwamnati na miƙa wannan buƙata? Ita ce tambayar da na yi wa kwamishinan shari'a na jihar Kano Barista Maliki Kuliya.
Na farko dai to daga wata girman da za a iya yi ce mata hukuncin kisa ba sai ke nan. Na biyu, sai da muka zauna aka tura malamai musamman daga Gizba suka sami iyayen ko dangin wanda suka mutu suka ba mu a rubuce cewa sun yafe mata.
Kwamishinan shari'a na jihar Kano kenan. A ɓangare ɗaya, wani daga cikin wanda ɗan uwansa ya rasa ransa ya bayyana cewa su ma wannan mataki da gwamnati ta ɗauka a rediyo suka ji shi ba ta tuntuɓe su ba.
To mu yau din ma da suka zauna a kotun ma wallahi ba mu sani ba, ma sai yaya rediyo muka ji.
Wato ba a neme ku ba kenan?
Ba a neme ba.
Amma gwamnati tana nunawa kamar cewa ku kun tarayar da haƙƙinku, ku kuka ce kun yafe.
Ban yi haka da su ba.
Ba ku yi haka da gwamnati ba? To yanzu wani mataki za ku ɗauka tun daga gashi alkali ya ɗaga ƙarar nan zuwa 9 ga wata?
Eh, maganar matakin da za mu ɗauka kafin akwai nami da wannan kiri ne lauyan mu na gwamnati ba. Ka san ni ko?
Na'am.
Yanzu sai dai in nami na same shi abin da aka yi ya abin da aka fasalta ka san zan yi kira ya tawaya duk abin da aka yi zai mu.
To amma dai hakikanin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na yau kuma a rediyo kuka ji. Ba a zauna da ku kafin a ɗauki wannan mataki ba?
Kamar yau din ko kuwa?
Gwamnati ba ta sanar da ku cewa ga matakin da ta ɗauka za ta yi ba?
A gaskiya ba ta sanar da mu ba.
So?
Kamar magana cewar mun yafe ba?
Eh.
Gaskiya ba ban yi haka da su ba.
Ku dai kuna nan kan bakakku za ku ba haƙƙinku?
Yawwa, kamar kana gurin haka muke da su.
Malam Usaini Ɗansoro ɗaya daga cikin 'yan uwan wanda suka rasa ransu kenan. Wannan amarya dai ta aikata wannan aika-aika ne sanadiyar auren dole da aka yi mata. Shin ko menene matsayin auren dole a mahanga ta addinin Musulunci? Na'ibin limamin masallacin Juma'a na Sasib da ke unguwar Gama a ƙaramar hukumar Nasarawa, Malam Ibrahim Siraj, ya yi tambihi akan wannan batu.
To auren dole kamar yadda muke ganin su a yanzu ba shi da matsayi a Musulunci. Amma idan ana nufin iyaye su zama masu ruwa da tsaki, su shiga cikin al'amarin zaɓa wa 'ya'yansu mazaje, to wani abu ne wanda Musulunci ya san shi, wanda kuma ya ɗora musu nauyin cewa lallai su shiga wajen ganin cewa an zabi mijin da ya dace. Kamar yadda Bahaushe yake cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hau sama ba zai hango shi ba, saboda ilimin su da gogewarsu za su hango abinda ita yarinya ba za ta hango ba. Saboda haka addini ya yadda su taimakawa ƴar su wajen zaben mijin da za ta aura. Wannan kuma ba yana nufin cewa ita ma ƴar ba za a nemi haɗin kanta ko yardar ta ba, an ce a nemi izininta. Idan bazawara ce, a nemi izininta ta yi bayani sosai. In budurwa ce, a nemi izininta, har suna cewa wa idnuha samatuha, tunda ita ƙarama ce ba lalle ne ta iya fitowa ta ce eh ina son sa ba. Amma in ta shiru ma aka ce kina son wani ta shiru, to shari'a ta ce wannan ya nuna cewa tana so. Saboda haka iyaye za su iya taimaka ƴaƴansu wajen zaben mazaje, amma ba su tursasa su wajen auren mazajen da ba sa so ba.
Wannan aika-aika dai ta faru ne a cikin watan Afrilu na shekarar da ta gabata. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Ne to ma sauraro, kuma muna son mu ji ra'ayinku akan auren dole. To amma kafin mu bude layukan waya, a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta tarbiya.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kiran mu ta farko ta fito daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam hajjajin nan. Dan suka tuna daga Kaduna.
To malam Bello, muna jinka.
To gaskiya dai wannan magana ta auren dole a shari'a bayani, addinin musulunci ya bayani. Iyaye suna da ikon da su auren su ya ci aure, amma ta neman shawara daga gare ta, ta yadda ko ba ta yadda ba. saboda haka amma irin tsari ne cewa a tusa san mutum a cikin ainihin dole ko kuma ka tafiya ta kashe mujinta ko kuma ta faɗa ta kashe kanta duk wannan ba daidai bane. Ina kira ga mutane ga Allah su yi a kan shari'a kamar yadda addini sun ce bayani abin da addini ya yi abin da addini ya ce da za a samu zama lafiya.
To mun gode Malam Bello. To daga Kaduna bari mu jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Haji Haji, mai barkanku da wannan yamma.
Alhamdulillah, barka ka dai.
To kina tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa, Garba Saleh, likitan radio na garin Agwabun domin jihar Nasarawa.
To Malam Garba, muna jin ka.
To alhamdulillah, to gaskiya ra'ayina anan tunda shi sha'anin aure na dole gaskiya bai zama daidai ba a wannan zamani. Kamar yadda kuka yi shimfiɗa shine lalle ne ya kamata a yi shawara da yaya, domin shawara su yaya dinnan abokanin shawara ne tsakanin ɗa namiji da ya mace, kowa a ba shi haƙƙinsa, sai dai a ba su shawara idan an ga akwai abin da za a samu matsala akan aure. Amma bai dace a tirsa samu a yarinya a aure da ita ba, ita kawo matsala irin wannan. Muna fata za a gane a rinka aure na soyayya, kuma da duba yadda musulunci ya bada dama ka dubi ya inda za ta zauna ko kuma kai za ka aure wanda za ka iya rikewa. Da fatan za mu gyara halayenmu gaba daya. Mun gode muku, Allah ya saka muku da alheri Haji Haji, Allah ya sa mu gane.
To mun gode Malam Garba. To daga Nasara bari mu jiha Jigawa. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Amma dan Allah ka kashe rediyon ka.
To na kashe rediyo na. Garbe Lemo ne daga Hadeja.
To muna jin ka, mi an ra'ayinka?
Wato ra'ayina shine da lokacin da iyayen suka fi karbin ƴaƴansu, wato suna waya auren dole, suka nemo mata miji ta aura. Amma zai zamani ya yi zamani. To akan bar yarinya ta zaɓi mijin da take so, ba mata auren dole, saboda yakan kai yara, yakan kai mata su fara cikin wani hali daban.
To mun gode.
To haka shi ne yake bada ra'ayi, cewa ina jin hankalin iyaye su daina yi wa ƴansu auren dole, su bari suna zaɓan wanda suke so. Ko Allah ya sa a zauna lafiya. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. To mun gode da wannan ra'ayi, muna kuma fatan iyaye masu yi wa ƴaƴansu auren dole sun ji waɗannan shawarori da ake gabatarwa. To da alama mun samu kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Muna jin ka.
Sunana Mukhtar Ali Ramu Kura, Kaduna Sallere local government.
To Malam Mukhtar, mi an ra'ayinka?
Ni ra'ayina shi ne gaskiyar magana, a rika ba yara dama su rika faɗan ra'ayinsu a magana aure. Iyaye su rika sassauta ma ƴaƴa. Hello?
Muna jinka.
To a rika saurara ma yara su zaɓi wanda suke so. In ana samun yaro ya samu wanda yake so, take son shi, insha Allah auren zai daɗe, kuma za su yi haƙuri da juna, auren soyayya ne.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Kaduna bari mu je jihar Yobe. Salamu alaikum.
Amu alaikum salam. Haje Zingiro.
Na gajiya.
Na wani?
Na hiya.
Na gajiya zaro.
To da wa muke magana?
Ana magana ne da Mustapha Jankaya, jihar Yobe.
To Malam Mustapha, me an ra'ayinka?
Ni ra'ayina kan gaskiya.
To da alama mun layin Yobe ya katse. Salamu alaikum Sokoto.
Anu alaikum salam. Barka dai, mai sanda yake?
Barka ka dai.
Sunana Usman Dalla Tambol.
To Malam Usman, muna jin ka.
Gaskiya irin auren da uwaye ke yi ma ƴaƴansu na dole din nan bai da kyau.
To
saboda ya kamata a bari ma'aurata su zaɓi junansu, tunda aure ba ana yi don sha'awa ba ne ko don temporary, permanent ne. Ya kamata a bari ra'ayi ya zama ɗaya. Kuma maza masu cewa sai sun auri mata da ƙali da yaji ba su son su, gaskiya su ma da kansu suna cikin hatsari. Kuma gani jawami ya isa tsoron Allah.
To mun gode Malam Usman da wannan ra'ayi naka. To za mu sake komawa jihar Yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jinka.
Wa alaikum. To kina magana da Babangida ne da Gaidan, jihar Yobe.
To Malam Babangida, muna jinka.
wato ra'ayina akan auren dole gaskiya ba addini bane, kawai dai kwaɗayi ne da iyaye kawai sa suke faɗa haka, na cikin yin wannan abin, amma gaskiya wannan abin ba addini bane.
To
eh, shi ne ra'ayina, na gode.
To mu ma mun gode Malam Babangida. To daga jihar Yobe Bamu Plateau, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, kuna magana ne da Alhaji Ibrahim 997 daga jihar Plateau.
To Alhaji Ibrahim 997, me an ra'ayinka?
To ra'ayina dai shi ne gaskiya lamari auren dole kan ba shi da amfani ga ya mace, domin ko idan dai har ba ta son sa mijin nan aka mata auren dole, matsala tana shiga ciki ko ta kashe mijin ko kuma waɗansu abubuwa su dinga faruwa. Kuma ina bai ma maza shawara da cewar da su daina dagewa akan cewar sai sun yi auren dole nan, ko dan tana da kyau ko kuma dan wani dukiyar gidansu ba shi da amfani na zama matsala daga ƙarshe. Ina ba su shawara da Allah da su dinga yin hakuri, suna neman matan da suke son su, su ma suke son junansu.
To muna fatan sun ji wannan shawara taka, mun gode. To daga Plateau Birimi jihar Niger, assalamu alaikum. Malami na Niger ka, to da alama wannan layi na Niger ya katse. To ga wanda suka lalubo wannan tasha yanzu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yau muna jin ra'ayi ne game da auren dole. To mun sami kira daga Abuja, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Aja
na'am.
Wato ni a tunani na fita ne cewar wannan mijin nan, mashi mijin nan mutum ne ya kamata, amma da masu kawai wanda zai yi neman yarka. Eh, Aja
muna jin ka.
Ka tabbatar da cewa lallan ne na ɗan yarka, sannan ka haɗa su, amma ai ba amfani a ce har ba a can yarka, kuma ka ce ana zan yarka mai kamata so kuma ka yi ta yi tana ka ɗaure gini mauna, ai ba harka ba ce wannan.
To da wa muke magana?
Da Muhammadu mai ɗan kunne daga Abuja.
To mun gode Malam Muhammadu da wannan ra'ayi. To bari mu yi jihar Oyo, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajji Hajji mai barka da wannan.
Barka ka dai.
Ana magana ne da Alhaji Salisu Ibrahim alias Dan Mai Lamba. Ra'ayina akan wannan al'amari na auren dole, ya kamata iyaye su nazari sosai akan wannan al'amari, saboda aure ba abu ne na wasa ba, yana daga cikin sharuɗa na addinin Musulunci. Ya kamata mutane su yi nazari a kan su kwarai da gaske kafin su daura auren ɗaya mace da ɗa namiji. Dama-dama ne ma a ce ɗaya mace tana so, ɗa namiji baya so, shi namiji nasa na da sauƙi kuma da mace na iya ta jawo hankalinsa. Amma da zarar ɗaya mace ta nuna ba ta so, ta iyaye su haƙura, shi kuma ɗa namiji ne nema ya haƙura yanzu da muƙaddara.
To muna fatan sun ji wannan ra'ayi naka daga Oyo Birimi Maiduguri. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Na wannan ku.
Lafiya kalau.
Na da lafiya.
Alhamdulillah.
Na da lafiya. Ni da ra'ayi na nan, sunana Abdullahi daga Maiduguri.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
Na da lafiya. Ra'ayi na nan shine mu auren dole bai da amfani. Abin da ya sa nace auren dole bai da amfani, saboda na ɗaya, kai da kanka idan yarinyar ta zabo abin da take so, har kai bincike a kai ka tabbatar mutumin na mutum mai kirki ne. Yayin da aka ɗaura aure, ko da wani ɗan tangarɗa ya taso a tsakaninsu da mijin, kana da hujjan cewa ai ke kika kawo shi, don saboda haka kar ki tsaya ki zo ki ce za ki kama wani complain. Amma in ya zama auren dole ne aka yi, aka bayar da ita ba da sonta ba, ta tana da hujjan ta dawo gida ta ce ai daman na ce muku ba na so, amma har kai bincike a kai ka tabbatar mutumin kirki ne sai ka bayar. Shi ne ra'ayi na kenan. Kuma su mazan, ya kamata idan mutum ya ce baya son ka, kai maka haƙura, gudun jirin wannan abin da ya faru kenan yanzu da.
To Malam Abdullahi, amin amin. To Malam Abdullahi, mun gode da wannan ra'ayi naka. Sauran masu sauraron mu su ma muna ƙara gode musu.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da babban murya akan kisan gillar da aka kai ta kan hanya kai farmaki akan wata mota kira bus makare da salihan mutane farar hula waɗanda basu ji ba basu gani ba a Karachi a kasar Pakistan. Ranar Laraba 13 ga watan Mayu ne wasu bayan Allah mazauna dausayin Al-Azhar suka cika motar bus din mai ruwan hoda don zuwa wuraren ayyukan su ta hanyar neman abincin su wanda kuma a hanyar da suka bi nan suka saba bi. Kwatsam sai wasu mutane guda 6 akan babura guda 3 suka bullo tare da tursasawa motar ta tsaya. Suka kuma kutsa kai cikin ta suka fara harbin mutane a kawunan su har lahira inda akalla mutane 45 suka mutu. Kungiyar da ke Pakistan mai suna Tahrik Taliban ta awaran da suka yi mubaya'a ga ƴan kungiyar nan ta ISIS sun dauki alhakin kai wannan hari na kisan gilla. Mafi yawancin waɗanda abin ya rutsa da su ƴan jama'ar Ismailis ne wanda suke bin Shi'ar Aga Khan a matsayin shugaban su na addini wanda suka yarda da cewa fassarar Aga Khan game da Alkur'ani mai girma ita ce tafi dacewa da zaman lafiya, ci gaba da rashin siyasantar da shi a wannan zamani da muke ciki. Kamar yadda Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya ce, ƴan Ismaili mutane ne masu son zaman lafiya da kishin ƙasa, masu aiki tukuru a koda yaushe don ganin sun amfanar da ƙasar ta Pakistan. Amma ga masu tsatsauran ra'ayi duk wanda fahimtarsa ta addini ta saba da tasu ko kuma baya yin bauta kamar yadda suke yi to ba sa kallon sa a matsayin wanda in sun kashe shi sun aikata laifi. Amurka na matukar jajantawa iyalan waɗanda aka kashe din, sannan tana tsaye a bayan jama'ar Pakistan da kuma al'ummar Ismaili a duk faɗin duniya game da wannan mummunan abu. Tabbas ba kuskure a maganar cewa akwai karfafawar mutuntawa da kuma goyen baya a game da yadda muke ji a cikin zukatanmu fiye da yadda muke ji a da game da hare-haren ta'addancin da aka taba kaiwa. Amurka za ta mara yunkurin zakulo waɗanda ke da alhakin wannan hari don gurfanar da su gaban shari'a, sannan kuma a shirye muke da taimakawa bisa ga binciken wannan mummunan al'amari na aikata kisan gilla. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To ma sauraro ku gafarce mu an yi kuskure kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga takaitattun labaran kafin mai sallama.
To a yau Laraba wani sojan ƙasar Burundi ya rasa ransa a lokacin da 'yan sanda suka yi wata arangama da masu zanga-zanga nuna kyamar yunkurin da shugaba Pierre Nkurunziza ke yi na tsayawa takara a wa'adi na uku. Wani kyaftin ɗin rundunar sojin ƙasar ya gaya wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa sojin yana cikin rundunar da ke ƙoƙarin hana 'yan sanda harbin masu zanga-zangar da ke jifa da duwatsu. Wannan sabuwar arangamar ta kaure ne yayin da shugaba Nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi har sai zuwa ranar 5 ga watan Yuni. Babu dai bayanai da ke nuna cewa za a ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 26 ga watan Yuni. Shugabannin ƙasashen Afirka sun yi kira ga Mr. Nkurunziza da ya ɗage zaben saboda tarzoma da take fuskantar ƙasar a yanzu haka. Ya zuwa yanzu akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu yayin da 'yan sanda da masu zanga-zanga ke artabu. A dai makon da ya gabata ne shugaba Nkurunziza ya kauce wani yunkurin juyin mulki yayin da yake halartar wani taron ƙasashen yankin da ke tattauna rikicin siyasar ƙasar ta Burundi a Tanzania. Kundi cewa gwamnatin Amurka ta fitar da wasu takardu waɗanda ta ce ta samu a gidan tsohon shugaban Al-Qaida Osama Bin Laden, wanda dakarun Amurkan suka kashe a Pakistan a shekarar 2011. Shugaban hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ta Amurka ya ce fitar da takardun ya biyo bayan wata nitsatsiyar bita da aka yi a kansu. Kana yin hakan ya yi daidai da jaddada ikirarin da shugaba Barack Obama ya yi na a tabbatar babu ɓoye-ɓoye a harkokin gwamnati kamar yadda tsarin tsaron ƙasar ya shimfiɗa. Takardun waɗanda aka fitar da su a yau Laraba sun kunshi wasiƙu da Usama ya rubuta wa iyalansa da wasu littattafai a harshen Ingilishi. A shekarunsa na ƙarshe a duniya, Usama ya kasance cikin takatsantsan ganin yadda ya dinga gargaɗin iyalansa da kada su sa a gano inda yake saboda ci gaba da aka samu a fannin kimiyyar sadarwa.
To zan ja maka birki ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani da wasu shirye-shiryen. A halin yanzu dai kusan karfe 5 ne na la'asar agogon Washington DC, kuma a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake fatar mu kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.